تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة أنانتي كنغلن بوتي a wannan yammaci na ranar Asabar, yau 3 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi a gabanin a mu shiga karatu. Akwai ɗan tambayoyi kaɗan da za mu ansa. Wanda yana tambaya cewa meye cikakken bayani game da sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Sayyidina Ali dangane da mantuwa. Wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya ruwaito shi da Imam al-Hakim, hadisin Abdullahi ɗan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya wa Ali sallar da zai yi idan yana yawan mantuwa ko yana son ya haddace Alkur'ani. Ga irin sallar da zai yi, koyar da shi sallah da zai karanta Fatiha, ya karanta Yasin, suratu Ad-Dukhan, suratu Sajda, Tabara, kowace raka'a. Wato raka'ar farko ya karanta suratu Fatiha da Yasin, raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da suratul Dukhan, raka'a ta uku ya karanta Fatiha da Alif Lam Mim Sajda, sannan kuma raka'a ta ƙarshe ya karanta Fatiha da Tabara. To amma wannan hadisi ne bara gurbi, hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba. Saboda malamai sun hukunta cewa hadisi ne wanda yake mawdu'i, illarsa shine Al-Walid ibn Muslim da yake cikin isnadin, sannan kuma matanin sa ma akwai nakara, yana kunshe da wata doguwar addu'a wanda kanta addu'ar aka duba wasu lafuzzanta sun saba wa shari'a. Saboda haka wannan hadisi bai inganta ba, bai tabbata ba. Shi yasa Tirmidhi da ruwaito shi cewa hadithun gharib la na'rifu illa min hadha al-wajh, wato wannan hadisi ne mai rauni, ba mu san shi ba sai ta wannan fuska, wato ta isnadin guda, wannan isnadi guda daya. Saboda haka hadisi ne wanda bai tabbata ba. Cikin waɗanda suka rubuta wannan hadisi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu'a. Sai kuma ya tambaya ta biyu cewa to menene me yake magance al'amarin mantuwa. To mantuwa wani abu ne da Allah Ta'ala ya halicci dan Adam da ita da shi. Wato tun lokacin da aka halicci dan Adam an halicce shi da mantuwa. Allah Ta'ala ya gaya mana dangane da Annabi Adam alayhi salam, wa laqad ahidna ila Adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma. Allah ya ce mun yi alkawari ga Annabi Adam, alkawarin da suka yi Allah ya yi da shi na cewa kada ya ci itaciya, amma sai ya manta. Allah ya ce fa nasiya, sai ya manta. Saboda haka wannan wani abu ne da Allah Ta'ala ya halicci dan Adam da shi tun farkon halittarsa. A hadisin Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa nasiya Adam fa nasiyat zurriyatuhu, Annabi Adam ya manta zurriyarsa ma suka rika mantuwa. Saboda haka akwai mantuwa ta ɗabi'a wanda duk dan Adam yana da wannan, ba wani dan Adam da baya da ita. Hatta annabawa sukan yi mantuwa irin wannan ta ɗabi'a. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, yayin da ya yi sallah raka'a biyar biyu ta azhar ko al'asr yayi sallama ya manta da aka tunatar da shi a ciki yake cewa innama ana basharu mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni innama ana basharu mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantawa kamar yanda kuke mantawa don haka idan nayi mantuwa sai ku tuna mu to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa a yakan yi mantuwa wacce take ta dabi'a ta dan adam a wani hadisi yana cewa a cikin sahih al-bukhari yana cewa rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu unsituha wato Allah ya ji kan wani wanda ya tuna min wata ayar da an mantar da ni karatunta Allah yana cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah saboda haka wannan dabi'a ce ta akwai mantuwa ta dabi'a wacce ba yadda za a yi mutum ya zama ba shi da ita akwai kuma mantuwa wanda shedan ne wato shedan ne yakin sanya wa mutum gafala da waswasi har ya manta wani abin da yake da muhimmanci a wajensa musamman idan shedan ya kula cewa wannan abin aikata shi wajen bawa zai kara kusanta shi da Allah zai kara masa daraja da matsayi a gurin Allah to zai kokari yadda zai mantar da shi wannan abin kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da saurayin da suke tare da shi kissar da za ta zo mana a nan gaba ke cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura wato ba wanda ya mantar da ni in tuna maka maganar kifin dan sai shedan shi yasa irin wannan mantuwa idan mutum ya yi ta to ya ambaci sunan Allah ya rika ambatan sunan Allah sai Allah ya tunatar da shi abinda ya manta domin shedan baya zama inda ake ambatan sunan Allah da zarar ya ji ana ambatan sunan Allah to zai bar gurin cewa wadhkur rabbaka idza nasita kamar yadda zai zo mana a cikin wannan sura daga cikin irin tafsirin da wasu malamai suka yi ma wannan ayar cewa idan ka manta wani abu to ka ambaci sunan Allah mantuwa takan zama daga shedan to in ka ambaci sunan Allah shedan din da yake sabbaba maka mantuwar sai ya baka saboda ka wannan yana taimakawa wajen magance wato mantuwa a haka nan in kana son ka manta abu ka rika wato karanta shi ko ka maimaita shi sau da yawa in aka maka karatu ko kake dau wani abu kana son ka haddace alqur'ani ko hadisi ko wasu baitoci na malamai to maimaita su ba ɗaya ba ba biyu ba domin karantawa sau ɗaya ta yi Allah ta'ala ya baka karfin kwakwalwar da idan ka karanta sau ɗaya za ka rike to amma ba wai wannan ba lalle ya sa kuma abin ya ci gaba da zama a kwakwalwarka ba in kana so har ya zauna to ita maimaitawa malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra to abinda zaka ji shi ko ka karanta shi sau daya to wannan ba zai tabbata a kwakwalwa ba saboda haka yawan maimaitawa zai taimaka wajen abinda ka karanta ka rike shi suna cewa bit tikrar yu'allamu al-himar ko jaki yau da gobe yana sawa ya koya bare kuma kai dan adam da Allah ta'ala ya baka kwakwalwa saboda haka yawan maimaita abu yana sa abin ya zauna a cikin kwakwalwarka ka dubi Fatiha da kake yawan karanta ta kullun zaka ga cewa da wahala ka dauko karatun Fatiha ka kasa kai shi saboda me saboda yawan maimaitawa da kake ko kana jin bacci kana gaggadi ka fara karatun Fatiha zaka kai ta saboda a kullun zaka maimaita karatun Fatiha akalla sau 17 a sallolin ka biyar na farilla to bare kuma idan yanzu kana sallolin nafila zaka karanta ta adadi fiye da haka saboda haka shi yasa idan ka zo karanta ta ba wahala suke yi maka ba don haka waɗannan dai suna taimakawa wajen sawa abu ya zauna a kwakwalwa sannan akwai wasu abubuwa da zaka ga malamai magabata suna cewa cin su yana taimakawa wajen kwakwalwa ta ƙarfi ta rike abu sukan ambaci zabibi wato busasshen inabi yana taimakawa wajen sanya kwakwalwa tawashi idan an karanta abu ko ta rike abu ya dade bai fita ba. Sai wannan da take yake tambaya cewa mace ce ta balaga ta fara jinin haila amma bata san cewa idan mace na al'ada ba ta azumi, don haka sai ta yi azumi tare da al'adar tare da al'adarta, to za ta rama wannan azumin? Babu shakka ba a azumi da al'ada, wanda ta yi azumi tana al'ada ba ta da azumi, saboda haka za a buƙaci ta rama waɗannan kwanakin waɗanda ta yi a cikin al'ada bayan an gama azumi. In an sanar da ita to za ta rama waɗannan kwanakin domin wannan azumin da ta yi bai yi ba. Sannan yake cewa mace ce ta fita daga tsarki kafin alfijir ya fito sai ta yi wanka, menene hukuncin azuminta? To ai babu matsala, ta kafin alfijir ya fito ta tsarkaka kuma har ma ta yi wanka, ko da ba ta yi wanka ba, indai har jinin ya ɗauke kafin hudowar alfijir to wannan za ta yi azumi, ko da kuwa wankan ba ta yi shi ba sai bayan sallar, ko sai tare da sallar asuba sai bayan ketowa alfijir. Shi wankan ba shi ne zai tsarkake azumin ba, ba shi ne zai sa azumin yawo ba, a ɗaukewar jinin, idan jinin ta ya ɗauke kafin hudowar alfijir to wannan azumin na wannan ranar ya wajaba a kanta, don haka za ta tashi da azumi, ko da kuwa ba ta samu yin wanka ba sai bayan alfijir ya keto, don haka wannan ba ta da ma matsala tunda har ya zama ma ta yi wankan ma tun kafin ma hudowar alfijir. Muna cikin suratul kafi, za mu tashi akan aya ta shida. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
الله تعالى يقول: فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ وَلَعَلَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَاخِعُ نَفْسَكَ مِهَلَكَرْ دَكَنْكَنِي وَتُمِكَشَ كَنْكَنِي عَلَىٰ آثَارِهِمْ wajen bin diddigansu. In lam yu'minu bi hadhal hadisi asafa, idan ba su yi imani da wannan hadisi ba saboda damuwa ko bakin ciki. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, kuma lalle mu mun sanya abin da yake kan ƙasa zinatan laha ya zama ado gare ta. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, dan mu jarrabe ku wane ne daga cikin ku yafi kyautata aikin sa. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, sannan kuma mu lalle masu sanya abin da yake kanta ne ya zama turbaya wacce take busasshiya da babu tsuro a kanta. Allah ta'ala yana magana da annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake ta bin diddigin kafirai musamman mushrikan Makka a lokacin manya-manyan shugabannin Qurayshawa, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ta hankoran ya ga cewa sun musulunta sun karɓi wannan addinin, saboda karɓar su da wannan addinin zai taimaki addinin wajen ya samu ƙarfi sannan kuma ya samu karɓuwa. Duk lokacin da aka ce manyan gari sun karɓi wata da'awa, to wannan yana taimakawa da'awar wajen ta ƙara ƙarfi, sannan kuma yana taimakawa da'awar wajen yaɗuwa, sannan kuma zai ƙara taimakawa da'awar wajen ta samu kariya. Wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tabin waɗannan mutane a gindi a gindi, yana ta matsa musu lamba ya ga cewa sun yi imani, yana matsa musu lamba ta hanyar wa'azi da karantarwa, sannan kuma gashi yana cike da damuwa ganin cewa duk karantarwar da yake din nan ba sa daga kai su dubi abin da yake faɗa musu, suna ƙara bujirewa. Shine Allah ta'ala ya saukar masa da wannan ayar domin a ƙara, Allah ta'ala ya ƙara nuna masa tausaya masa da yake yi akan wannan da'awa da yake yi ba ji ba gani, da kuma damuwa da yake kwana da ita, tashi da ita na kafircin masu kafirci, na ainihin a bujirewar masu bujirewa, har ma damuwar tana neman ta sa shi cikin wani hali. Allah ta'ala yake gaya masa cewa fala'allaka baqi'un nafsaka, la'alla kai, shin kai zaka kashe kanka ne? Wannan la'alla anan an yi amfani da ita domin nuna tausayi, dan Allah ya nuna tausayinsa. Yanzu kai ya Rasulullahi zaka kashe kanka ne, zaka halaka kanka ne ala atharihim, wajen bin diddigin waɗannan mutanen. In lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, idan ba su yi imani da wannan alqur'ani ba, waɗanda suke yi maka har kullun suke ta kalubalantarka da cewa ba za su yi imani da kai ba har sai ka nuna musu wata aya, ka nuna musu wata mu'jiza wacce idan su zai gani, lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yunbu'a, kamar yadda muka karanta a suratul Isra, sai ya musu kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, su rika faro wasu ayyuka ko wasu abubuwa na mu'jiza, su ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wannan, sa'ilin nan za su yi imani, domin kawai taurin kai da inadi da bujirewa kiran Allah ta'ala. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kana damuwa akan wannan, Allah ta'ala ya ce to ka daina damuwa, kada ka kashe kanka, kamar yadda a wani guri ke cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'mini, yanzu kai zaka kashe kanka ne dan kawai sun ki zama mu'minai. Inna sha'nu nazzal 'alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in, da mun ga dama sai mu saukar da wata aya kamar yadda suke nema, sai mu saukar da wata aya daga sama wanda za ta sa su tilas sun ki ko sun so su miƙa wuyayensu. To amma Allah ta'ala yana son kowa da zai yi imani yayi imani bisa hujja, bisa gamsuwa, ba dan an tilsasa shi ba, ba dan ya ga uwar biri ba, a'a saboda ya gamsu ne, ya yadda, dalilan da ya saurara sun gamsar da zuciyarsa, wannan ta sa yayi imani. To haka Allah ta'ala yake son yayi imani, shi yasa Allah ta'ala ce kada ka matsa kai abinda yake kanka, in alayka illa al-balagh, ka isar da sako shi ne a kanka, lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai matsa musu bane, ba mai gallaza musu bane ta ƙarfi sai sun yi imani, rashin imaninsu kuma ba zai shafe ka ba, kai ba zai shafi da'awarka ba. Saboda haka Allah ta'ala yake talallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake gaya masa ya kawar da kai daga waɗannan mutane. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayatad dunya, Allah ce ka kawar da kanka daga wanda ya bujirewa kiranmu, ya bujirewa wa'azinmu, babu abin da ya sa gaba, babu abin da yake tunaninsa sai rayuwar duniya, to wannan ka bujire masa. Don haka ka tausaya wa kanka, kakka halakar da kanka. Waɗannan mutane ba wai ba su fahimci gaskiyarka ba ne, ba wai kuma suna tuhumarka ba ne, sun san ka, sun san da kana yaro ƙarami, tun kafin a haife ka suke tare da iyayenka, har aka haife ka a gabansu har ka girma, har ka kai wannan shekaru. Laqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun, na zauna a cikinku shekaru da dama kafin in zo muku da wannan alqur'ani, ba za ku yi hankalta ba, ba za ku gane ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikinsu, sun san gaskiyarsa, ba wannan ne yasa suka ki imani ba. Allah ta'ala yana cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, Allah ce hakika mun san abinda suke fada maka wanda suke yake nuna cewa suna ƙaryata ka, suna gwasale ka, mun san cewa wanda yana bakanta maka rai, yana tayar maka da hankali. Allah ya ce to ka kwantar da hankalinka, fa innahum la yukazzibunaka, ba ƙaryata ka suke yi ba, wato a ransu, a zuciyarsu sun san gaskiya kake faɗa. Saboda haka a can kokon zuciyarsu ba wai sun ɗauke ka a matsayin maƙaryaci ba ne, ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سيد الظالمين هر كلن سنة نون جايا سنة آيون الله ظاهري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سبو دا ذالج سو سبو دا جرمان كان سو يسا سكي جايا دا ونن غسكير با ويدن بس فين چچي وغسكي أبچي دون هكا ونن شيني أبندا الله تعالى يكي غيا مك النبي صلى الله عليه وسلم ينا بكين چكي سبو دا سن اكر بر غسكير da yazo musu da ita wanda kuma a cikin ta daukaka su take a cikin ta samun tsirar su yake duniya da lahira mutanen nan a cikin su akwai dangin sa ƴan uwansa wadanda suka hada nasaba suka hada gari daya suka hada kabila daya don haka yana tausaya musu abinda zai biyo baya idan har ba su yi imani ba wannan shine damuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba damuwar ba a karbe shi ba shi a karan kansa saboda haka akwai mutane iri biyu ne dangane da fadar gaskiya wani in ya fada in yayi magana ba a karbi maganar sa ba maganar da yake ganin gaskiya ce yana damuwa saboda ba a karbi wannan gaskiyar ba ba wai dan shi ba a karbe shi ba a dan ba a karbi gaskiyar sa ba akwai wanda shi kuma zai yi bakin ciki ne dan ba a karbe shi ba ba wai dan ba a karbi maganar sa ba inda ya samu karbuwa wannan damuwar ba za ta same shi ba to kaga na farko shine abin yabo amma na biyu abin kushewa ne mutumin da zai yi da'awa amma ba wai dan ita da'awar ta samu karbuwa ba a dan shi ya samu karbuwa wannan hatsari ke gare shi babba dan ya nuna ba yana kira ne zuwa ga Allah ba yana kira ne zuwa ga kansa wanda kuma Allah ta'ala cewa yayi ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin Allah ba cewa kai kira zuwa ga kanka ba wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani saboda haka kira mai kira ya kasance zuwa ga Allah ne saboda haka ya damu akan cewa ba a karbi gaskiyar da ya fada ba ba wai dan ba a karbe shi ba idan mutum zai fadi magana ta gaskiya a ki karbar gaskiyar sa ya damu saboda an ki karbar maganar sa wacce yake zaton gaskiya ce amma yana jin cewa da yau shi karan kansa zai gane ba gaskiya ya faɗa ba shi ma zai bar maganar da yake faɗa to babu shakka wannan daidai yake amma ba kamar wanda shi tun farko kiransa zuwa ga Allah ne ba bai damu shi ya samu ɗaukaka ko kai ya samu ba in dai wannan abin da ya zo da shi ya samu karbuwa to shi ya gama samun nasarar abin da yake fata saboda haka wannan tarbiya ce ga waɗanda suke masu da'awa su sani cewa a da'awarsu suna yin ta ne zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma su sani cewa shari'a ba a hannunsu take ba shari'a tana hannun Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya shirya sai ya shiryar da shi don haka kai abin da yake kanka shi ne ka isar ka yi kokarin duk iya kokarinka ka ga ka isar da wannan shari'a zuwa ga waɗanda aka umarce ka ka isar musu da wannan shari'a kai musu da'awa ka dogara ga Allah ta'ala idan har sun shiryu to madalla bukata ta biya idan kuma ya kasance ba su shiryu ba to kada wannan ya sa kai ta damuwar da za ta sa ka shiga cikin wani hali ko ka kamu da wata cuta saboda yawan damuwa din zai sa zuciyarka ta karaya gwiwoyinka su yi sanyi wanda kaga wannan ba shi da wata fa'ida saboda haka ya kamata damuwarka kata yawa ta yadda za ta sagai maka zuciya ka ci gaba da yin abin da aka saka aka dora maka na kira zuwa ga Allah sauran abubuwa kuma da suka shafi shiryar da mutum da karbar gaskiya wannan ba a hannunka yake ba yana hannun Allah ta'ala Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ma'ana ba za ka iya sanya shi ya karbi wannan kiran da kake yi masa ba a wannan aikin Allah ne kai abin da yake kanka in alayka illal bala abin da yake kanka shine ka isar da wannan sako to idan har Allah ta'ala zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga dukkan wani mai da'awa ya kamata ya shafa wa zuciyarsa ruwan sanyi ya kwantar da hankalinsa kada damuwarsa ta yi yawa Allah ta'ala yana gaya man dangane da annabi Musa alaihi salam yana cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Bayan ganin yadda banu Isra'ila suke ta masa tutsu suke ta bijire masa duk sanda yace kaza Allah ya ce kaza 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 sai sun kawo wata magana da take nuna cewa su fa suna da ta cewa ko kuma su a'a ba za su yi ba ko a'a za su yi sai da wani sharadi karshe yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah ni ba abinda na mallaka sai ni sai dan uwana sai kaina sai dan uwana. To idan har Allah ta'ala zai faɗi wannan dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa alaihi salam kaga fa bil ahra wal aula wanda ba su ba ya san cewa abun ba a hannunsa yake ba kada kuma ya kosa ya ce yayi kira yayi kira yayi kira ba a yadda ba. Ya duba annabi Nuhu alaihi salam shekara nawa yayi yana da'awa yana kira zuwa ga Allah ya zauna a cikin su alfa sanatin illa 50 aama amma Allah ta'ala ce wa amana ma'ahu illa qalil babu wadanda suka yi imani da shi sai yan kadan yan tsirari duk wannan shekarun da ya kwashi a cikin su yana wa'azi ko ba wani salon wa'azi da bai duba ya bi salon yayi musu wa'azi daidaikun su ya bi salon ya tara su gaba daya ya bi salon gargadi ya bi salon bishara babu wacce bai musu ba yayi da daddare yayi da rana duk wata hanyar da yake ganin ya kamata ya goda wajen ya ga mutanansa sun yadda ya bi amma ba su yi imani ba sai yan kadan su ma yan kadan din ba manyan cikin su ba matasa ba amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu yan kadan ne zurriya zurriya ana nufin yaya yaya masu tasowa su ne suka yi imani sauran manyan sun ki imani kowa yana jin tsoron fir'auna da shi da jama'arsa da fadawansa. To shine Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kwantar da hankalinsa ya nutsu ya ci gaba da da'awa kada wannan abin da suke nuna masa ya sa shi ya yi ta bakin cikin da zai iya sa masa wata cuta har ya halakar da kansa. Fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir lace ka dai wa'azi kai mai wa'azi ne kawai kai ba mai tilasta musu sai sun karba abin da kake faɗa musu ba. Sannan Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha inna ja'alna lalle mu mun sanya ma 'alal ardi abin da yake kan kasa zinatan laha ado gare ta. Wato mu duba bayan Allah ta'ala ya faɗa abin da ya shafi shari'a sai kuma ya zo ya faɗa abin da ya shafi halitta. To bayan Allah ta'ala ya yi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina damuwa dan ba su yi imani da alkur'ani ba kai ya ce zai kashe kansa ya ci gaba da da'awa wannan shine abu na farko shari'a bin Allah sannan kuma abin da ya shafi wata halitta da Allah ta'ala zai yi wa dan adam a duniya ne dan ya mori rayuwarsa halittar sama da ƙasa da ƙoramu da itatuwa da duk abin da zaka gani idan kai nuna maka zuciyarka ta ji daɗi ranka ya kwanta hankalinka ya kwanta ka samu annashawa da walwala ka cika sha ka koshi waɗannan duk Allah ta'ala yayi maka ne dan su taimaka maka wajen bautar Allah amma ba su ne gaya ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gayar halittar ka shine ka bautawa Allah wanda ita ce gayar halittar ka dan wannan Allah ta'ala ya yi ka da kai da aljan sauran abubuwa duk da Allah ya yi yayi su ne dan su taimaka ma wannan gaya. Shi yasa Allah ta'ala ya ce Ar-Rahman sai ya ce allama al-Qur'an sannan sai ya ce khalaqal insan allamahu al-bayan sai da aka faɗi allama al-Qur'an sannan aka faɗi khalaqal insan saboda abin da ya shafi shari'a shine gaba abin da duk yake na duniya gaba ɗaya da kake gani wannan dan ya taimaka maka ne ka cimma waccan buƙatar taka babba wacce Allah ya yi ka saboda ita. To shi yasa Allah ta'ala ana yake so yake gaya mana cewa duk abin da yake doran ƙasa ɗin nan ado ne Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa sannan ado ne wanda yake bai gushewa wato wani ƙyalƙyali ne wanda yake ɗaukan ido amma ba zai je ko ina ba zai gushe zai dawo babu zai dawo al'adam saboda haka ita duniya gidan jarraba ne gidan da Allah ta'ala ya yi ne don ya jarraba mutane ya ga wane ne ya fi kyautata aiki a cikinsu. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim hadisin Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innad dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadhirum madha ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ita wannan duniya hulwatun abace mai kyan gani mai dadi khadira wacce take koriya shar wato mai ban sha'awa ga wanda duk yake kallanta yake ganin kalkalan cikin ta. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, Allah ta'ala na aje ku a cikin ta, yayi ku a cikin ta, ya aje ku a cikin ta, fanadhirum madha ta'malun, sannan yana duba ya ga me za ku aikata, za ta rude ku sai da za ku manta da dalilin da yasa Allah ta'ala ya je muku a doran kasa, yayi ku a doran kasa, ko ku a'a za ku dauki wannan duniya a matsayin sullam, wani tsani ne da zai kai ku ga cimma bukatar ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqud dunya, dan haka ku kiyaye duniya, ku kiyaye lamarin ta, wattaqun nisa, ku kiyaye lamarin mata, fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa, farkon fitnar bani isra'ila ta kasance a dangane da mata ne. Saboda haka duk abinda kake gani a doran kasa na itatuwa da koramu da ainihin lambuna gidajen gona da duk wani abin da zaka gani a doran kasa na zinari da azurfa dukiya manya-manyan gine-gine, zina din da kai wacce Allah ta'ala shi ya aje ta da wanda ku kuma ku kuka kiyita da kanku, kai zinar da Allah ta'ala ya aje su waɗannan halittu da muke gani na itatuwa na koramu na abin nan tsirrai da suke fita a doran kasa, duk waɗannan halittar Ubangiji ce da yayi aje a kasa. Sannan akwai zina ce da Allah ta'ala ya, sannan akwai zinar da ku kuma za ku yi ta da kanku, Allah ya ba ku ikon ku yi ta, manya-manyan gine-gine, titina, ku gina gidaje na alfarma, wuraren hutawa, wuraren shakatawa, motocin da za ku hau, da za ku hau, waɗannan duk zina ne da ku kuma ku kuke yi da kanku. To ku sani dukkan wannan a wurin Allah ba komai suke ba, ba a bakin komai suke ba, Allah ta'ala ya sanya su ne dan su zama jarrabawa, a ga cewa wane ne gaba ɗaya zai tattara hankalinsa ya koma kan waɗannan abubuwa ya manta da abin da Allah ta'ala ya halicce shi saboda shi, wane ne kuma zai ɗauki waɗannan abubuwan a matsayin tsani da zai taimaka masa wajen bautar Allah don ya cimma manufarsa. Ce linabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan mu jarrabe ku wane ne ya fi kyautata aikinsa. Ka duba Allah ta'ala bai ce ayyukum aktharu amala ba, bai ce ayyuhum aktharu amala ba, sai ce ahsanu amala, bai ce waye zai fi yawan aiki ba, sai ce yafi kyautata aiki, domin ba yawan ake bukata ba, ba quantity ake bukata ba, quality, dan an baka abu mai yawa amma yawan ya zama na iska, rara baka kadan mai amfani. To haka ibada ana so kai kadan wacce take da amfani, ta yaya za ta zama kadan mai amfani ta dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ikhlasi a cikin ta, kamar yadda muka yi bayani jiya. Wannan shine ahsanu amala, ai akhlasuhu wa aswabuhu, wanda yake cike da ikhlasi, wanda yake cike da kuma wato sawaba, wato biyayya ga shari'a. Don haka wani zai yi raka'a hudu ta nafila, wani ya yi raka'a biyu, amma mai raka'a biyu nan ya fi mai hudun, saboda me? Saboda ya fi shi halartu da zuciyarsa, ya fi shi nutsuwa, ya fi shi tara hankalinsa guri guda. Wancan ya yi hudun amma bai yi nutsuwar wannan mai bin ba. To ashe kaga a nan ba yawan ake dubawa ba, ana duba daidaiton aikin ne da dacewar aikin ne. Akwai aikin da daman can shi kaɗan ne, sau haka kaɗan ɗin ake so ka yi, inda za ka ƙara fiye da yadda aka ce ka yi, to ba ka yi daidai ba. Yanzu tahiyatul masjidi raka'a biyu ce, in ka ce za ka yi goma, to ka zo da wata bid'a kuma, ba laifi ka yi tahiyatul masjidi ɗinka sannan kuma ka tashi ka yi annawafilul mutlaka, amma a kira a tambaye ka me kake yi, ka ce duk tahiyatul masjidi kake yi, saboda ka ga anan ka yi zuku, Allah ba zai karɓi waɗannan sauran ba. Saboda mai sunanta abin da raka'atain ne, falyarka raka'atain. Sannan yanzu misali raka'atul fajri, raka'atul fajri kaga ana yin su ana so a sassauta su ka a tsawaita su wanda ita ce sunna raka'atul fajr ba a san a tsawaita su ana san a yi su ne khafifa to idan mutum ya zo yayi doguwar sallar raka'atul fajr amma ya dauko surori masu tsawo ya karanta bakon ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad sai jawo dogayen surori aka tambaye shi raka'at wannan wace salla ce nafila ce kike ko raka'atul fajr sai ce raka'atul fajr kace a wannan ai ba haka ake yi ba sai a gaya masa raka'atul fajr ana so a sassauta karatunta ne ba a tsawaita ta ba mutumin da ya shigo liman yana hudu baran juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukum almasjid wal imam yakhutub falyarka raka'atayn walyatazawwaz fihima idan ɗayan ku ya shigo ranar juma'a liman yana hudu ba annabi yace yi raka'a biyu kuma ya takaita su don haka kaga anan sunna shine kai raka'a biyu ka takaita to idan ka zo kai raka'a biyu amma ka tsawaita to anan ka saba wa sunna kakkace wannan dogon karatun da kai zai sa ladan ka ya zama dogon lada a'a gajeran ma ba za ka samu ba saboda ka sai ka takaita kan sunna shi yasa abinda ake bukata har kullun shine aiki ya dace da sunna a kyautata shi ba a yawaita shi ba don haka zaka ga wani yana yawaita abu amma kuma in ka bibiya sai kaga cewa ba a bisa sunna yake yi ba ko babu itikani shi yasa aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yafi na kowa zama daidai shi yasa yafi kowa lada a wajen aiki saboda nashi yafi ko yafi na kowa kamala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga ya ce abi an ga jana'iza abi amma ba lalle shi duka jana'iza zai bi ta ba zai ce maka kai siyamu Dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdalu siyami siyamu Dawud siyamin da yafi kowanne azumin da yafi kowanne azumin annabi Dawud yasumu yawman wa yafturu yawman yasumu yawman wa yafturu yawman amma annabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito cewa yana irin wannan azumin ba an ruwaito ba saboda me saboda shi yana ayyukan da sun wato sun kyautatu fiye da yadda namu za su kyautatu yana ayyukan da nashi suna da kyau fiye da yadda namu suke da kyau shi yasa Aisha take wani lokaci in annabi yana azumi sai ka ce ma baya shan ruwa kwata kwata wani lokaci kuma in ya daina sai ka dauka ma baya azumin kwata kwata don haka Allah ta'ala yake gaya mana yayi duniya domin ya jarraba mu ya ga cewa wane ne a cikin mu zai fi kyautata aikinsa sannan ya ce wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza kuma lalle mu masu sanya abin da yake kanta wato ita kasa din nan wato ita wannan duniya din sa'idan ya zama kasa kasasshiya wato ya bushe ya zama kasa juruzan ya zama na ba shi da wani babu kasa ce wacce take mara tsiro juruz ita ce mara tsiro wacce babu la nabata fiha wala shajar babu tsirrai babu itatuwa babu gine-gine a kanta duka abin da yake kanta na jin daɗi a waye gari babu shi waɗannan ƙoramu da suke ta gudana a kanta a waye gari gaba ɗaya sun tsotse sannan duk wani abin da kake gani a doron ƙasa ka waye gari ba ka ganinsa ni'imar da take cikinta duk gaba ɗaya ta ƙare wannan shi ne haƙiƙanin rayuwar duniya haƙiƙanin rayuwar duniya rayuwa ce wacce mai hankali ba zai rudu da ita ba abinda zai dame shi shine gidan da yake gida na dawwama ita duniya guri ne wanda yake hanya ce ka garko ne gada ce kawai da zai hau ya tsallaka amma ba nan ne gurin zama ba to amma duk da haka kamar yadda malam Sa'idi yake cewa zaka ga wasu in ka dube su zaka ga su sun dubi zahirin duniyar ne ba batininta ba ba su dubi haƙiƙaninta ba sun dubi zahirinta ne saboda haka suka rika fantamawa a cikinta suka rika rayuwa a cikinta irin rayuwar dabbobi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am suna wato sharholiya da holewa a ciki sannan kuma suna jin daɗi a cikinta kamar yadda suna ciye-ciye a cikinta kamar yadda dabbobi suke ci ba ta duban haƙƙin ubangijinsu abinda ya wajabta musu na ibada basu damu su san wane ne Allah ba, abinda ya dame su kawai su shine sha'awar su, su biya sha'awar su ta kowane hali, ta kowace fuska, ta kowace hanya za su samu biyan bukatar su. Sai lokacin da mutuwa za ta zo, a lokacin mutum zai rika nadama, ba nadamar bai yi aiki ba, a'a nadamar zai bar duniya zai mutu, ba wai nadamar ya zai zo mutuwa gashi bai yi ayyukan kwarai ba, ba wannan ce za ta kawo za ta samu sana dama ba, a'a yana nadamar zai mutu ya bar dukiyarsa da ya tara, ya bar gidajensa, ya bar motocinsa, ya bar matansa, ya bar ƴaƴansa, ya bar mulkinsa. Wanda ita ce damuwarsa, ba wai dan ya cika rayuwarsa da saban Allah ba. Allah ta'ala zai danne masa zuciya, ba zai yi wannan nadamar ba, nadamar duniyar zai yi. Akwai wanda shi kuma ya dubi duniya ya fuskanci cewa baɗininta ba shi ne zahirin da muke gani ba, baɗininta daban, zahirinta daban. Zahirin shi ne wannan ƙare-ƙaren da muke gani yana ɗaukan hankali, shi ne zahirinta, amma baɗininta ba haka yake ba. Innama masalul hayatid dunya kama in anzallahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وانا إذا تهكيكا من دونها كما رواني دمك سوكت شيء أدولا كسا كما إن أنزلناه كما رواني دمك سوكت شيء أدولا كسا وان دكسا تشا ‘ya’yan tsaron cikinta ya fito, ya fitar da abinci wanda mutane da dabbobi suke ci. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, har sai da ƙasa ta yi ƙawata, ta yi ƙawa, wa zayyanat, ta yi ado, ta caba ado, wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha, sannan mutanenta ma’abotanta suka tsammanin cewa su masu iya girbar amfaninta ne, za su ci morin, za su ci moriyar amfaninta. Ataha amruna laylan aw nahara, al'amarinmu ya zo mata cikin dare ko da rana. Faj'alnaha hasidan ka lam tagna bil ams, muka baida ita ta zama a girbe kamar bata taɓa rayuwa ba jiya, kamar jiya ba a yi ta ba. To haka Allah ta'ala ya ce zai sanya ƙasa ta zama ma'al al'ardi ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, sa'idan shi ne gaba ɗaya ta koma ƙasa yadda kake ga wannan gine-gine da waɗannan itatuwa da waɗannan duwatsu. Gaba ɗaya Allah ya nike ta. Sa'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Ubangiji ta'ala zai nike waɗannan duwar watsin da kake gani, ya nike su lilis. Shi yasa Allah ya ce nasfan, wato lilis gaba ɗaya. Wa yadharuha qa'an safsafan, yasa ta zama fili fetal, babu komai. In ka daga kanka ba za ka hango wani abu ya tudu ba. La tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga kwari ba ko tudu. To haka Allah ta'ala zai maida doron ƙasa ta zama. Don haka kaga wanda duk yake mai hankali ba zai rudu da wannan ƙyale-ƙyale na duniya da yake gani ba, zai koma zuwa ga abinda Allah ta'ala ya halicce shi saboda shi. Anan kamar Allah ta'ala yana lallashin zuciyar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama game da waɗannan mutane kafiran nan na Makka da Allah ta'ala ya ba su ni'ima, ya ni'imta garinsu, ya ni'imta Makka, ya ba su zaman lafiya. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ya ba su zaman lafiya, ya ba su abinci, yana zuwa musu ta ko'ina. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, amma maimakon su gode wa Allah su yi masa da'a, su karɓi saƙon da ka zo da shi, sai suke maka butulci, har ma suke zarginka da tuhumce-tuhumce iri-iri na ƙarya. To wannan kai ya ɗaga hankalinka, ka jira ka gani me zai faru gare su. Wannan duk abin da suke gani za a wayi gari babu shi, ko dai Allah ta'ala ya jarrabe su da fari kamar yadda ya yi musu addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu. Ja'al hasinin kasini Yusuf, Allah ta'ala ya jarrabe su da fari, ya zama da suna cin ƙasusuwa, suna tona ƙasa, suno ƙashi su ci. Mutum ya ɗaga kansa sai ya riƙa ganin hayaki a sama. Yau mace ce sama'u bi dukhanin mubin, mutum yana ɗaga kansa yana ga kamar hayaki ne, kuma kawai tsabar yunwa ce babu abin da zai ci. Allah ya jarrabe su da wannan, saboda haka kar wannan ya dame ka, rayuwar duniya ba komai bace. Sannan wanda yana da alaka da abin da Allah ta'ala a can baya yace qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu, wato Allah ta'ala ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi littafi domin ya gargadi wata azaba wacce take mai tsanani daga wajensa. Daga cikin irin azaba da za ta iya saukarwa mutane shi ne ta hanyar Allah ta'ala ya kwace ni'imar da ya musu, wacce suke fantamawa, suke jin daɗi, suke gurga da ita a wayi gari, Allah ta'ala ya kwace ta, don haka su dawo babu komai da za su yi alfahari kuma da shi. A nan za mu ga Allah ta'ala ya jawo hankalin, wato ya jawo hankalinsu da mafi kusancin abin da suke gani shi ne ƙasa. Haka abin da idansu zai gani ya zama aya gare su, Allah ta'ala ya jawo hankalinsu da ita, kamar yadda ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ce ashe ba za su yi duba ba zuwa sama yadda aka daga ta, babu wani matokari, babu wata dirka ko wani ginshiki da ya rike ta. Sannan ba za su yi duba ba zuwa raquma kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, da raquma ya aka halice su, sama ya aka daga ta, ƙasa kuma ya aka shimfida ta, ko kuma duwar watsu ya aka kafar da su, ƙasa kuma ya aka shimfida ta. A nan za mu ga Allah ta'ala dai ya jawo hankalinsu da abinda suke iya gani dan su wa'azantu da shi. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
am hasibta anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
الله تعالى يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت شنكو كانت أماني أن أصحاب الكهف شو للي لابار متننكوب والرقيم دكما رقيم كانوا من آياتنا عجبا سنكسن شيدك آيو يم ما سبام ما ماكي. إذ أوى الفتية إلى الكهف yayin da waɗannan samari suka wato tare a cikin kogo, qalu rabbana atina min ladunka rahma, suka ce ya ubangiji ka bamu rahama daga wajenka, wa hayyi lana min amrina rashada, sannan ka tanadan mana shiriya a cikin al'amarinmu. Anan Allah ta'ala ya ɗauko bayanin kissar mutanen kogo. Akwai kissoshi guda uku waɗanda suke cike da izina, kamar yadda muka yi ishara zuwa gare su lokacin da muka yi matashiyar wannan sura, cewa akwai kissoshi guda uku wanda suke cike da izina da wannan surar ta ƙunsa. Wanda ita ce kissa ta farko, kissar ashabul kafi, sai kissar sahibul jannataini, sai kuma kissar kissoshi guda hudu, kissar ashabul kafi, kissar sahibul jannataini, sai kuma kissar Musa da Khadir, sai kuma kissar Dhulqarnain. Waɗannan kissoshi guda hudu sune kissoshin da wannan sura ta ƙunsa, wanda suke cike da izina da darussa. To ta farkon su ita ce kissar ashabul kafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam alakar wannan da mabudin abinda surar ta bude da shi, surar ta bude da batun Al-Qur'ani da Allah ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma hikimar da ta sa aka saukar da Al-Qur'anin, shine ya zama gargadi, ya zama bishara, sannan kuma da ishara zuwa ga bijirewar kafirai mushrikai na Makka a lokacin da suke yiwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ki karbar abin da yazo da shi cikin babban shubhasu ta ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Akwai batun tashin alkiyama cikin manyan shubhohin da suke gadara da su wajen ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Akwai batun cewa za a tashi a idza mitna wa kunna izaman wa rufata a inna lamab'uthuna khalqan jadida, yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa muka riddige, za a kuma tasan mu a sake dawo da mu zamo mutane, wata halitta sabuwa. wannan yana daga cikin manya-manyan hujjojinsu na ƙaryata Al-Qur'ani, na ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan sai Allah ta'ala ya koro kissar ashabul kahfi, wacce ba wani abun mamaki bane na a zo a gani idan aka duba aka kwatanta ta da sauran ayoyin Allah ta'ala ƙudurarsa. Domin maganar da ake anan maganar wasu samari da Allah ta'ala ya jefa musu bacci, suka yi bacci shekara 309 daga baya Allah ya tashe su ba tare da sun canza ba, suka tashi kamar yadda suka kwanta, kamar jejiyar da suka kwanta, babu wani abu na jikinsu da ya canza. Waɗannan bacci suka yi ba mutuwa suka yi ba, Allah ya dawo da su. To wanda zai iya dawo da wato wanda zai iya dawo da mutum bayan ya mutu kwata-kwata dan ya dawo da waɗannan ba wanda ba mutuwa suka yi ba, ai ba kaga ba abin mamaki bane. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya bude da wannan sura dan ya bamu labarin su, kuma sai aka fara bamu labarin su a dunkule kamar ya zama shiga ce, wato a fara baka labarin a dunkule sannan kai kuma ka so ka ji labarin filla-filla, wanda an san wannan salo ne na bada labari wani lokaci za a iya baka shi a dunkule sannan a zo a ce maka to ga yadda yake kuma filla-filla, ta yadda bayanin da za a yi maka babu inda za ka same shi a duniya sai anan. Allah ya ce am hasibta, shin kana tsammani, malamai sun yi sabani wajen tafsirin, wajen tantance am din nan da ta zo farkon magana, am wasu suka ce am anan ma'anarta bal, wato kamar a ce kamar wannan magana, kada ka ce za ka damu da abin da suke yi na abin nan. Ga kissar ashabul kahfi, mutane ne da Allah ta'ala ya jarrabe su kuma suka ci jarrabawa, wannan shine abin da za a tsaya izina a kansa. Zaka wasu malami suka ce am anan bal, wato bal hasibta anna ashabul kahfi, wato bari wannan magana kayi tsammanin cewa mutanen kogo. Wasu kuma suka ce a'a anan am anan bi ma'anar istifham, tambaya ce Ubangiji ta'ala yake yi cewa am hasibta, shin kana tsammani, am anan bi ma'ana a hasibta ko hal hasibta, shin kana tsammani. Saboda kamar yadda wadda ruwayar da ta gabata wacce muka kawo da yawancin malaman tafsiri suna kawo cewa Yahudawa su suka gaya wa Qurayshawa cewa su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan kissar ashabul kahfi, ce to ai ashabul kissar ashabul kahfi din nan da su Yahudawa wannan suke cewa har a maka tambaya akan ta, ai in aka kwatanta ta da sauran ayoyinmu babu mamaki bace. Saboda haka menene za su rike wannan su manta da sauran ayoyin da suke tabbatar da ikon Allah da kudurarsa. Saboda haka wasu malamai suka ce anan Allah ta'ala yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ya dauka cewa wannan ashabul kahfi kissar ta su da ake masa tambaya wani abu ne da ya wuce duk wani abu da ya sani na ban mamaki, a'a kudurar Allah da ikon sa yafi gaban maganar kissar ashabul kahfi. Ga halittar sammai, ga halittar ƙasa, ga ƙoramu, ga duwatsu, ga hore dare da rana, ga tafiyar rana da wata a doron ƙasa a sararin samaniya, waɗanda ai sun fi zama mamaki, sun fi zama ayoyin Allah masu girma waɗanda suke nuna ƙudurar Allah cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai, kuma babu abin da zai gagare shi fiye da kissar ashabul kahfi. Shi yasa wasu malamai suke cewa kamar Mujahid yana cewa qad kana min ayatina ma huwa a'jabu min zalika, wato kamar Allah ta'ala yana cewa a cikin ayoyinmu akwai abin da yafi kissar ashabul kahfi mamaki. Dahaq yana cewa ma atla'atuka alayhi min al-ghaibi a'jabu, abinda na nuna maka na gaibi na baka labarin wasu abubuwa da da ba wanda ya san su, kai na sanar da kai su wanda yafi zama mamaki. Junayd yana cewa sha'anuka fil isra'i a'jabu, sha'aninka na yin isra'i daga Makka zuwa Sidratul Muntaha, daga Isra'i zuwa Masjidil Aqsa, daga nan akai mi'raji da kai zuwa Sidratul Muntaha, wannan ajabu ai yafi ban mamaki fiye da kissar ashabul kahfi. Saboda haka su daina tunanin wani abin mamaki a ciki, su dai duba su ga menene a ciki na wa'azuzzuka da darussuka da izina da za su dauka a ciki. Wannan shine abin da ya kamata su duba, kamar ana jawo hankalin dukkan wani wanda yake karanta kissoshin alqur'ani cewa ya tsaya ya dubi abin da yake ciki na wa'azi da darasi ya dauka, ba kawai ya rika karantawa yana mamaki ba. A in mamaki ne to ya dubi halitta sama da ƙasa, sun fi zama mamaki. Saboda haka abin da ya kamata ya karanta a ciki shine ya duba ya ga menene a cikin wannan na wa'azi da darasi da izina. Shi yasa Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana kissarsu a dunkule, sannan kuma daga baya zo ya gaya mana ita filla filla, kamar yadda insha Allah za mu jita a darussa masu zuwa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.